karkashin bayan samar da cigaban kowace al'umma sai dai ne al'amuran yau da kullum sun gagare su rashin ingantacciyar lafiya ingantaccen ilimi rashin ruwa tsaftar jiki da ta muhalli cin zarafi rashin tsaro rashin nutsuwa da kwanciyar hankali ga kuma uwa uba rashin aikin yi hakan ne yasa cibiyar bincike da kula da lafiyar al'umma CHR tare da kungiyar matasa masu bayar da kariya akan cututtuka masu yaduwa tare da sauran al'amura da ke ciwo matasa tuwa kuriya yafi ta shirya kawo muku shiri na musamman mai taken hakken matasa shirin zai duba cikin irin waɗannan al'amura domin samun mafita ga matasan wanda zai dinga zuwa muku a duk ranar Laraba da misalin karfe 4:30 zuwa 5:30 ne ma daga tashar Express Radio gaskiya daukin karfe mai mita 90.3 a zangon FM gidauniyar Aminu Magashi Garba ce ta ɗauki nauyin kawo muku.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkamu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da muka saba gabatar muku da shirin hasken matasa. Shirin yau da gidauniyar Aminu Magashi Garba take daukan nauyin kawo muku daga nan Express Radio gaskiya dukin karfe mita 90.3 a zango na FM. Haɗin gwiwa da cibiyar bincike da kula da lafiyar al'umma CHR. Haɗin gwiwa kuma kazalika da kungiyar matasa masu ba da kariya akan cututtuka masu yaduwa tare da sauran al'amura da suke ciwo matasa tuwa ƙwarya wato yours peace. Sauran silin Musa Mere wanda zan jagoranci gabatar muku da shirin a daidai wannan lokaci. Kuma a yau shirin namu zai duba dangane da kwararowar matasa daga karkara zuwa birane gudunmawarsa a kan matsalar rashin tsaro menene mafita. Kuma kar ku manta za ku iya sauraron mu kai tsaye ta adireshin mu na Facebook www.expressradiofm.com daidai wannan lokaci. Kuma kai tsaye muna tare da manyan bayin da zamu kasance da su a cikin shirin domin tattauna wannan mawdu'i kamar inda muka saba. Kuma zamu ba ku dama kuma ku shigo a cikin shirin ta lambar wayar da muke ba ku sana Express Radio Nigeria a tuin za ku iya sauraron mu Express Radio 90.3 FM kai tsaye Express Radio Nigeria a Facebook. Duka dai za ku saurare mu kai tsaye kuma za ku kalle mu inda muke gabatar da wannan shirin. Kai tsaye muna tare da Salis Muhammad manager mai sharhi akan al'amuran yau da kullum. Malam Salis suna maka barka da zuwa cikin shirin namu na hasken matasa.
Assalamu alaikum.
Sannan muna tare da Malama Amina Nasir Usman Gama. Malama Amina muna miki barka da shigowa.
Assalamu
alaikum. To da su zamu tattauna a cikin wannan shiri na hasken matasa yau. Ga wannan maudu'i na kwararowar matasa daga karkara zuwa birane. Kamar yadda muka sani mukan gani kuma mukan ji labarin cewa kwararowar matasa almajirai galibi masu aiki a gidajen ayyuka matasa ne kuma sukan zo maza da mata su shigo domin yin aikace-aikace ko kuma neman ilimi wanda kuma ga neman ilimin kuma sai a sami akasin haka. Bari mu je kai tsaye ga Malam Salisu Muhammad manager domin jin sharhi. Daga bisani kuma za mu je ma mu sa masauraro muryoyin abubuwan da suke faruwa. Malam Salisu.
Assalamu alaikum masu sauraron mu. Alal hakika kwararowar matasa daga karkara zuwa cikin birane alal hakika abu ne wanda ya kamata a ce an yi duba sosai a kan shi saboda musamman ma a wannan lokacin da muke fuskantar kalubale ta tsaro musamman arewacin kasar nan. So hakikanin gaskiya dai kafin a duba tsagoran illar da wannan kwararowar matasar take haifarwa ga al'ummar mu ya kamata a duba ma wani dalili ne yake sa waɗannan matasan su iyo tattake tun daga karkara zuwa cikin birni
haka
ya kamata mu fara yin sharhi daga kan wannan kaga na farko akwai rashin karancin aikin yi kusan duk wani matashin da yake karkara mun riga da mun sani daga damuna ne rani idan aka yi noma noma ya kare sai a ce kuma za a tara kara na abincin dabbobi da sauransu to daga nan fa babu wani abu to sakamakon wannan rashin aikin yi shi yasa matasa za ka ga suna iyo wa tattaki daga kauyuka zuwa cikin birane domin me domin su samu aikin yi saboda a birane nan ne ake da kamfanunnuka da sauran masana'antu wanda zai iya wato daukan nauyin waɗannan matasan su samu aikin yi
so
daga nan kuma wasu matasan sai su bige da wasu ayyukan da bai
da ba abin da suka ji suka zo yi ba haka
abin da suka zo so alal haƙiƙa kaga matasan nan da suke kwararowa yawancin su zaka ga yawancin su suna da matsakaicin ilimi idan aka ce matsakaicin ilimi ana nufin cewa kamar daga primary zuwa secondary school
haka
so kuma duk mutumin da zai taho daga gunda yake wato kauye kenan zuwa idan har yana da karancin ilimi to controlling din shi wato gudanar da mu'amalar shi na yau da kullun dole zaka samu sai a hankali ba kamar mai ilimi ba so dole ne wannan abin zai haifar mana matsala ba iya matsalar tsaro kadai ba har ma matsaloli daban-daban da suka shafi lafiya da suka shafi cinkoso a wurin akan manyan tituna da sauran abubuwa da ba za a iya lissafa wannan shirin ba so hakika wannan kwararowar matasan takan iya bamu matsaloli sosai musamman ga tattalin arziki zaka ga cewa yawanci matasan da suke zuwa kamar yadda na fara da farko zaka ga basu da isasshen ilimi yawanci abin da suke shine talla su dauki wannan yaje ya bara wannan kuma su gansu a traffic suna abin nan daga nan fa wannan abin da suke samu a wannan wurin ba zai iya wani baya iya samun abin da zai iya ci ma daga safi har dare so kaga wannan matsala ce dole da
shi fa
yawa kamar yadda masana suke cewa wai man must survive wato dan adam dole ne ya
rayu haka
ko ta hanyar gaskiya ko aka san haka so sakamakon wannan karancin tattalin arzikin da rashin gogewa na al'amuran na samun karatu so dole da haka bayan wannan suna hadawa da wasu abubuwa wanda wannan abun zai iya samar mana rashin tsaro a al'umma sannan idan kai ka duba ta wani bangaren kuma za ka ga yana kawo yadda zai iya yada mana irin cutuka masu yaduwa haka nan kamar yadda ba za su iya controlling yadda za su rika ajiye shara muhalli bi ma'ana kamar yadda ba za su iya bin ka'idodi da ya dace da
kula da lafiya
yawa suka tanada ba so kaga wannan kwararowar zai iya haifar mana da wannan sannan ka duba tattalin arziki shi ma most of them they are unproductive youths wato ba su da wani yawa ba su da aiki kuma ba su da wani gogewa da za su
yi musu ayyuka
har su dauki wasu
haka
so sai ya zama cewa su fa sai dai a dauke su aiki
haka
ba wai su dauka ba so kaga in aka ce ko za a dauke su aiki ne kaga ma'aikatun da muke da su sakamakon sun fi karfin wannan ma'aikatun so dole ma'aikatun ba za su yi dauke su ba in kuma ma'aikatun ba su dauke su dole ne su nemi wasu hanyoyin da za su samu abin
da za su kuma a gari neman hanyar
a yunkurin samu wannan hanyar kuma dole ne za a sauka layi
haka
yunkurin samar da samu wannan hanyar dole ne za a sauka layi
haka
kaga hakika abu ne wanda mahukunta ya kamata su sa ido ga duk wasu matasan da suke tahowa daga karkara zuwa cikin birane da zamanin ana sa ido a kansu ana guiding din su ana nuna musu abubuwan da ya kamata wani lokacin a ja su a jiki wani lokacin a tsawatar musu so ina ga ta hakan ne zamu iya samun matasa wanda za su taimaka wa al'umma
haka kina kafa mu ji wurin malama Amina Nasir Usman bari mu saurari wannan muryoyi idan muka dawo sai mu dora
eh gaskiya ni almaji ne amma yanzu dai na kai matakin garjo gaskiya abin da yake janyo hakan mafiya kasari saboda iyaye idan suka turo yara irin a can kauyuka to wani lokaci in yara suka dan kai wani lokaci suka dan dade iyaye in ya kasance ba sa da wani dan karfin wani abu a hannunsu na taimaka musu sai su fara cewa da Allah suna dan bukatar ko dan kudi ba da yawa ba to shi kuma yaro sai ringa wannan tunanin kamun a bukaci haka sai dan shigo binni yana karatun sa yana dan neman kudin sa to lokacin da za su ce suna bukatar kudi a hannunka yana dan da shi kuma karatun sa bai tsaya ba sai dan taimaka musu da wannan shine yake haifar da wannan to gaskiya shawara da zan bayar ga mahukunta shine kamar yace ake tunanin cewa ana son a samar da makarantu a kauyuka gaskiya mu ma muna goyen bayan wannan 100% domin samar da makarantu a kauyuka za a fitar da mutane daga cikin bata domin a karatun shi bukon a kauyuka ba karfi yayi ba sosai kaga in ba bukon ba arabin kaga za a samu matsalar kasa za a samu mutane za su samu matsalar rayuwar su amma in ya kasance da karatun arabic ko ba na bukon to za a ji sauƙin wasu al'amuran a wajen su kuma a wajen mutane mutum ko ba shi da bangaren karatun boko inda yana da na arabi akwai tsoron Allah ba zai iya aikata wani abu wanda ya kasance za a dinga da an sani ba da shi
Ali Ahmad gaskiya da yawancin malaman ne ba su yawaita a can ba kamar yadda suka yi a nan cikin gari bisa yanayin da suke ganin kamar ba wai yayi ilimin Muhammadiyya ba kawai ana samun ilimin wayewa da kuma ilimin zama da mutane da kuma ilimin haka dai na boko na zamani to wani garin neman ilimi sai ka ji an ce kamar wannan yayi kudu ko wannan yayi wani gurin Muhammad Abdullahi saboda suna ganin kawa in suka ci gona nan ne suna ganin malaman cikin gari sun fi nasu na can shine suke turo kuma ba wa gaba da sana'o'i suna sana'o'i a cikin gari da kuma makaranta su karatun su kuma lokacin makaranta su tafi lokacin neman kuɗi yayi tafi neman kuɗin su
abin da yasa wasu suke zuwa aikatau birni saboda babu ba su da rufin asiri a gidajen su sannan kuma zaka tarar da su ba su da wani cikakken ilimi wasu kuma zaka tarar da su an yi turo shi ne saboda su samu abin da za a musu kayan ɗaki ne wasu kuma zaka tarar da su gidajen iyayen nasu wasu ba a gidan iyayen su suke ba za a iya turo shi ne saboda su nemi kuɗi su rufa kansu asiri su za a magance shi ne ta hanyar a samu haka a ɗan tallafa musu a can ƙauyen kamar masu unguwanni idan suka ɗan tsawatar za a kiyaye kawo su cikin gari gaskiya yana da problem sosai saboda wasu zaka ga idan an kawo su birnin yana kawo gurɓatar rayuwarsu wasu zai kasance kin zo aiki amma kuma ba aikin kike yi ba
to madalla barkamu da dawowa kai tsaye cikin shirin na hasken matasa inda kuka saurari wannan muryoyi ta wannan bayan Allah wasu su daga ciki almajirai ne za mu yi cewa kuma har sun fara tasa sun zama matasa ba tun suna ƙanana suka taso sannan kuma akwai wata bayar Allah da gefe wacce ta ma ta bayyana yadda abubuwan da suke faruwa na kwararowar matasa musamman mata zuwa ga aiki a gidaje da sauransu to kai tsaye kafin dawo gari ka malam Salisu Muhammad manaja bari in koma wurin malama Amina Nasir Usman Gama kin ji abinda wannan bayar Allah ta faɗa a matsayin ki na mace yake kallon abin da ta faɗa kuma a danganta shi da abin da suke faruwa a yanzu
to assalamu alaikum uzurillahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim abinda wannan game da bayanin da wannan baiwa Allah ta faɗa akan kwararowar yara ƙanana birni zuwa aikatau a gaskiya akwai matsaloli matsaloli ma masu yawa saboda su waɗannan ƙananan yaran mafi akasari daga 10 shekara 10 zuwa 11 zuwa 12 haka ga zaka ga an dauko yaran nan an kasa aikatau basu ma gama sanin ciwon kansu ba sosai an kawo su aikatau suna ana bautar da su na farko ba karatu
haka
na farko su basu ma san su waye ba tukunna saboda shekarun su bai kai su cika hankalin da za su ce a'a in an musu wannan shine mai kyau kuma wannan shine mara kyau
din su ake cin zarafi ba to
kaga a ƙarshe a bautar da su a cikin gidajen sannan kuma su iyayen da suka turo su babu biyan bukata abinda yasa nace babu biyan bukata ƙarshe bai fi a ce naira 3000 za a ba yaron nan
a wata
daya ko 4000 ƙarshe rabawa ake a ce an kai wa uwar da kuma ita wadda ta hanyar aikatau
aka kawo yaron
ita za a bata nata sannan a aika wa da uwar to ita yau wannan yarinya kaga ita ko shi wannan yaro kawai bauta yake saboda bai san me ake masa ba tunda yanzu da yaro a wannan shekarun da ya kamata a ce yana makaranta ana kula da shi har Allah ya sa ya kawo matsayin hankalin kansa ya san shi wane ne
haka
kuma su waɗannan yaran da ake ajewa a aikatau mafi akasari ƴaƴan gidajen su suke lalata su
ƴaƴan
gidajen da ake kula a aikatau suna lalata yaran saboda ni na gani an yi dan yarinya a ƙarshe iyayenta sai zuwa suka dauke ta suka koma da ita garin su ta je ta haihu aka zo aka yi ta rigima iyayen yaran suka ce su ba su karba ba nasu bane dole haka suka hakura saboda mai fasu da karfi ba san ya za su yi ba san ina za su je a karbin musu yancin su ba dole haka suka hakura aka bar su da wannan yaran da wannan yaran da aka
haifa
kuma kaga ƙarshe yarinyar
an gurbata mata rayuwa
sosai kuwa din ku kauyen ta koma auren ta
ma ce kuma maganganu na kauye ai yar wani ai kaza ai kaza ai kaza karshe ma yarinyar sai kaga ta samu wani abin da zai zo ya halakar da ita
sosai
tunda in ta sa wannan abin a ranta wasu ma fa iyayen na kauyen sai dai su tashi su bangaren saboda kaga kauye shi yaya ko kadan mutun yayi abu sai kuma a ce yar gidan wani
kuwa sai yar
wani kaza wani to kaga irin wannan gaskiya akwai matsaloli masu dama
haka
ya kamata a ce hukumar da abin ya shafa ko kuma mu kankin kanmu mu kula kuma a ci gaba da wayar da al'umma da su kuma mutanen karkara ya kamata a ce ana zuwa ma cikin karkara ana yin tararruka da su ta hanyar dagate da masu unguwanni idan aka je za a dan hada dan kwarye-kwaryar taro da su wayannan iyayen yara
haka
sai a zauna a rada wayar musu da kai akan illa daukan wannan ƴaƴan nan suna kai su aikata saboda idan ba waye musu da kai ake ba wancin ta ce aini yar wanci ta tafi ta samu zari an ba ta kaza
kuma ana aiki ana alkuri da abinci
duk wata ana kayan 2000 ko kuma sai a shiga ta ko a wata shida ake kayan 10,000 kaza kaga su suna ganin wannan kudi ne mai yawa amma kuma a baya an ji Allah
gurbata kuma sai kiga an ce yarinya ki ai tabarkalla ta yi kyau tana samun kayayyaki tana sawa so ba san me abin da yake faruwa a can ba
kaga suke cewa tana shan shayi tana cin shinkafa ta da miya ba abin da ya dame
ta sai an samu zani mai dan kyau a kawo ta
dan bata ta zo kuma uwar a dan bata na
da kwancin da hajjia ta cire
sai akai wa uwar ita ma sai ta dinga murna cewa an kawo mata zani daga binni sanadin yarta ta san kuma a baya ta riga ta lalata rayuwar yarta ya kamata a ce iyaye su duba su kula da cewar ƴaƴan su fa su ne ginshikin su
haka
saboda duk inda danka yake ka haifa da ko kwaya da yake kana so ka ji ana so ka ja shi a jikinka
haka
tunda a yanzu ma a cikin binnin mayaya ne baka ja danka a jikinka ba zaka san me yake yi ba amma ka ja danka a jikinka ya zama kamar kawar ka musamman mata sai ki ja ta kamar kawarki ku dinga hira ta zama kamar kawarki za ta
yi
daga nan gurin duk wani ma abu da yake damunta da duk wani ma fita kai wani yayi mata wata magana to anan gurin za ta fara baki labari anan kuma zaki san me yake ciki to amma ka dauko danka ka kawo shi aikata ya kwana ya shekara ko ya yi wata nawa baka san yayi
ba ka san baka san
yayi kwanta me ya ci me ya sha duk baka sani ba kai kawai ka dauko yaro saboda kai kana son abin duniya ya kamata a ce mu iyaye musamman ma fa mu fa mata dan saboda matan su suke dada ba da karfin guyuwar cewa a dauki yaran
wato duk na fahimci ki malama Amina wato su iyayen na karkara a fara dakatar da abin ma kafin ma a zo a duba su waɗanda suke a nan birni
gaskiya ne sai ai fa sun taho sun zo
sannan abin zai faru
aka dakatar fa abin ba zai faru ba su kuma waɗanda suke cikin karkara ya kamata to sai a san hikimomin da za a yi yanda za a janyo su a jikin tunda sun riga sun zo wani idan yana da wayan sa ya riga ya zo ko an mai da shi fa zai dawo
sai ya dawo
zai dawo
ma bai dawo gidan ba
zai dawo
gidan makota ko wani abu tunda an gane fuskar an san shi
to ya kamata dai a ko ta hanyar gidan masu unguwanni daga tai ta nan ne za a zazzaluko ire-iren wayannan tunda idan aka je gidan masu unguwanni daga tai za su sami za su kira irin wayanda suka san wannan abubuwan da suke faruwa sun sanya za a yi a ji a ce ai wani ba dan gidan wani bane ba shi ma zuwa yi to da haka za a dan samu a zazzakulo a dan tattara sannan kuma da hukumar abin ya shafa ya kamata dai a ce a duba al'amarin abu
ai malam Amina da ke wannan magana sai na tuna wani labari na samu akwai wani bawan Allah wanda yaran sun kai 8 mata ƙanana duk wacce take a wurin shi a gida to ita ce kamar shekara 6-7 amma da zaran ta kai 8 ta bar gidan
to ina take zuwa
an aikata cikin gari can da can na ji labarin shi tabbas kwarai kuwa wanda hakan aka ta kokarin dai a mai nasiha cewa bai kamata ba ya mai da yaran da zaran lokaci irin kamar ko a ce shagulgula da ake na al'ada da sauransu za ka ga yaran kowa ya zo da kaya wannan ya zo da shinkafa da dan turmin zani kowa da abin da ya sike ga an tara
mai shi ya huta kenan
shi ya huta ya fi ƴaƴa mata
ya haifi ƴaƴa mata masu nemo
to Allah ya shi kyauta Allah ya raba mu da irin tabbas kwarai kuwa to Allah ya kiyaye masu sauraro shirin hasken matasa kai tsaye kuma muna tare da malama Amina Nasir Usman Gama da malam Nasir Muhammad manager shiri ne dai wanda gidauniyar Aminu magashi Garba take daukan nauyin ka muku haɗin gwiwa da cibiyar bincike kula da lafiyar al'umma CHR haɗin gwiwa da wato kungiyar matasa masu ba da kariya akan cututtuka masu yaduwa tare da sauran al'amura da suka yi ciwo matasa tuwa kwarya wato SPS. Idan muka dawo wurin ka malam Salis Muhammad manager kaji wannan murya ta wasu daga cikin almajirai wanda hakan suka zo wani ƙarin haske zaka yi akan abin da suka fada.
Abu ne wanda za a iya cewa ba wai matsala ce ta mutum guda ba.
Haka.
Mutum guda ba zai iya magance wannan matsalan ba.
Kan daki ne sai an taru.
Sai an taru. So kuma a duk duniya duk inda ka sani har kasashen da muke ikirarin sun ci gaba.
Haka.
Dole suna samun irin waɗannan matsalolu abin da ake kira rural urban migration wato kwararowar matasa daga ƙauyuka
zuwa birni.
To wannan matsala ce wadda za a ce ba za a iya hana ta ba sai dai a gyara ta.
To ta yaya?
Domin ba yadda za a yi ka hana mutumin da yake ƙauye shigowa birni. Sai dai ka gyara ka canja mishi tunani ka bashi ilimi ka bashi duk wani gudumawa duk wata gudumawa da yake bukata. Domin idan ya shigo birnin nan ya san yadda zai gudanar da al'amuran shi ba tare da ya samar wa wannan al'umma da ya samu matsala ba. Saboda kamar yadda na gaya ma da farko ko ina na samu waɗannan abubuwa amma sabanin kalan namu sauran wurare su idan suka zo suna zuwa ne wasu da sana'ansu wasu kuma suna zuwa da goge wasu ta iya aiki yanzu dan ka zo ka iya gyaran babur mai kafa biyu ko kuma daidaita su dan ka zo ka ce a baka haya shago amma kaza an baka kaga sai dai ka samu wasu aiki kai ba za ka taba zama kalubale ga wannan al'ummar da suke wannan wurin saboda me saboda kana da aiki ne. To matsalar da muke fuskanta kenan a cikin al'ummar mu. So wannan kuma nauyin hakan ya rataya ne akan iyaye da gwamnati da wasu mahukunta.
Ta kungiyoyi irin wannan masa
abin da yasa na fara kawo iyaye a ciki domin iyaye su ne matakin farko da suke sa ido akan yaransu. Kuma idan aka ce ka haifi mutum baka haifi alin shi ba. Wasu iyayen za su ce wani baya ji wani baya jin magana wace bata jin magana ta iya yiwa kai mahaifinta ko mahaifiyarta ce ta kike da nakwasu ta iya yiwa
kai karatunta
kin san ta ina zaki tunkare ta da wannan manganin yadda zaki gyara zaki canja mata tunani
haka
so ta iya yiwa in baka san yadda zaka tunkare mutum ko gyara ka mishi sai ya hauka da fada amma idan ka karance shi ka san ya yake to in ka mishi gyaran sai ya dauka kaga wannan shine bambancin mu da sauran al'umma da suke da mu na kudu. So iyaye ya kamata su sa ƴaƴansu su jawo su kusa da su. Sannan kuma su rika sa ido akan abin da suke. Ba iyaye idan aka ce iyaye ba iyaye mahaifiya da mahaifi ba. Har mu yayi hatta mu yayi.
Wato na unguwa al'umma unguwa ma iyaye ne.
Kai ne kaga abin da wani baya yi. Wani bai kamata yi ba. Akwai yadda zaka mishi magana in ka ga ba zai ji ba zaka iya samun mahaifi shi ko mahaifiyar shi ko zaka iya samun wanda yake jin maganar shi ka ce mishi wani abin da yake da kamar to idan daga wannan matakin ya zama na an gyara tunanin mu an canja mana tunani daga gurbataccen tunani zuwa tunani mai kyau so kaga dan an samu matasan da suka taso daga ƙauyuka zuwa birane kaga abu ne wanda za a ce zai kawo ci gaba abu ne wanda zai haɓaka tattalin arzikin mu abu ne wanda zai ƙara mana haraji da ake karba so amma the reverse is the case wato sai aka samu aka san haka
me yau ko a ce an samu
ko ko a ce an samu
kuma rasa wanda ake yi sai
kuma samu da kuma samu tattalin arziki sai kuma a samu matasan da wasu tattattun ko a ce wasu masu tunani mai kyau wanda su suke tara wannan kudin ya dauka a kashe waɗannan wanda ba sa ribatan al'umma da kuma to kaga wannan dole za a ci gaba da samun matsala idan ka gyara tunanin danka ko kanwarka ko kaninka tun daga matakin gida gwamnati zai zo cikin sauki wa gwamnati ita ma ta gyara saboda gwamnati ba za ta kasance a ko ina ba dole akwai abin da
sai da wakilai
yawa zaka ga yawa mahukunta cewa kaza yana kafin nan gwamnati amma me yake faruwa yau zaka ga yawanci al'umma mu sun dauki nauyin gaba ɗaya sun dora gwamnati in baka ci abinci ba gwamnati ne in baka yi kaza ba gwamnati
ne ni tsada ma ce
wasu abin da gwamnatin ne ma za ta yi su za su zo su dauki wannan abin su lalata shi saboda ba su da wannan abin da ake kira family orientation wato ba a gaya musu a gida cewa kaza daidai ne kaza ba daidai ba ne so kaga dole za mu ci gaba da samun matsala so idan har muna so mu fita a cikin wannan matsala da muke fama da ita so dole ne mahukunta kama da san iyaye iyayu kanni da gwamnati dole ne mu zo mu hada kai domin mu ga cewa mun tabbatar cewa wannan abubuwa mun dan rage afuwar shi domin maganan kanka hana matasa daga kauye zuwa birni wannan ma ba abu ne mai ba abu ne wanda zai koda gwamnati ne bata isa ta hana ba to amma kawai zai zama cikin sauki a ce ka gyara
tunanin in musamman aka gyara shin daga can karkara to kaga kafin dai a samu sun shigo ko da ana samun shigowar mutum misali 1000 misali a shekara rani to kaga za a samu sauki a ce ana samun 500 ko 400 misali kaga an samu an rage kenan
a'a abinda nake nufi a nan ba wai kayyade adadin mutanen da su
ne misali haka
wato energy da ake bukata domin a hana su zuwa idan aka yi amfani da wannan disem energy din za a iya gyara mutanen da ake bukata hana su zuwa kamar misali yanzu matakan da zaka dauka ka hana mutum 50 shigowa cikin birni daga kauyuka ka gane ko idan ka dauki wannan matashi wannan disem matakan ka gane ko zaka iya gyara tunanin sama da mutum 50 to abin da ya kamata kenan
haske to masu sauraro shirin da haske matasa kai tsaye kun ji malam Salisu Muhammad manager mai shirye akan al'amuran yau da kullum kuma dai zan ba ku dama domin ku shigo akan abubuwan da muke tattaunawa mafita muke nema akan wannan kwararowar matasa daga karkara zuwa birane kuma gudunmuwar sa da rashin tsaro muka ce ina mafitar ake nema shi sa ma muka tattauna nan da kungiyar Yosfis da CHR da gidauniyar Aminu Magashi suka bujiro da wannan shiri domin dai fadakar a tunasar da matasa da iyaye ganin cewa duk irin waɗannan bata faru ba shigowa da ake yi haka kawai sa kai ba kuma amfanin da yake yi kai tsaye za ku iya sauraron mu ta adireshin mu na www.expressradiofm.com ko a Facebook Express Radio Nigeria ko kuma a AD Yosfis tare da Zainab Nasiru Ahmad wato shugabar kungiyar Yosfis kenan akwai lambar waya da zan baku ku shigo cikin shirin kai tsaye domin ba da gudunmawa kuma masu haro domin dai mafitar ake nema akwai spili 1-9-5-7-7 spili 1-9-5-7-7 akwai spili 8-3-5-2-1 spili 9-1 spili 8-3-5-2 spili 9-1 su ne lambobin da za ku kira mu kai tsaye a cikin shirin domin ba da gudunmawar ku a kai tsaye assalamu alaikum to kai tsaye da muke tare to ba da masi ina gudun marka
Kaga da farko da ka ta ci ko da ka ta 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 ka ta
muna godiya ba da Malam Usman Gulu da gudunmuwarka a daidai wannan gaba. Assalamu alaikum. To, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To, assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Amma alaikum salam, da muke tare.
Wa kai sai mai magana Basir mai Basira da wacce kuma akan layi.
Basir mai Basira, mafita ga maudu'in da muka tattauna. To Suleiman ne ma ba suke lifi ba. Muna godiya Basir mai Basira, zaka sake lalaba mu in Allah ya yarda. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Amma alaikum salam, kai tsaye da muke tare.
Assalamu alaikum Suleiman.
Am muna sauraron ka da muke tare. To da fatan zaka sake lalaba mu a kai tsaye da muna tauraron dangane da kwararowar matasa daga karkara zuwa birane, gudunmuwarsa a rashin tsaro da muke fama da shi. Menene mafita gudunmuwar ku muke bukata ma sauraro kai tsaye? Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Amma alaikum salam, da muke tare.
Kuna tare da Abubakar da Karimun Gado, Karamar Adaka Gulu, Karamar Hukumar Rimun Gado, yanzu ina da ta hanyar mu da Karimun Gado zuwa Gulu sakamakon ai magana aikin hanyar mu.
To ai ba magana aikin hanya muke ba, muna tana dangane da kwararowar matasa cikin gari. Muka ce menene mafita shawararka? Haka to ina gari baka in ka sake la in ka saurare mu ka sake la. Assalamu alaikum, da muke tare.
Alhamdulillah, barkatu da sunana Muhammad Awal.
To muna jin
ka fata alkhairi. A gaskiya mafita abin da manaja ya faɗa shi ya kamata ai.
Yawwa.
Yawwa shi ne mafi a saboda
da yace me
ko kuma an fara lokaci wajen kokarin cewa an hana zuwa a fata wannan lokacin akan cewar ai ina cikin koda sun zo faruwa ba cutuwa ba.
Haka
yawa wannan shi ne nake ganin gaskiya ya fi dacewa da a ce ana ta fama ɓata lokacin hana zuwa ko kuma ba za su hanin ba an sani gaskiya. Yawa an san cewa ba za su hanin ba, kawai dai za a ta iya ƙoƙari ne. To da ai wannan gara ai wancan ƙoƙarin na a gyara su wanda ko da sun zo za su zama amfani ne zuwan nasu ba wai rashin amfani ba.
Haka
ina muku ba tare da ya hasan suna ya Hassan Muhammad Awal ke magana.
Hassan Muhammad Awal, mun gode kware da gaske. Express Radio cikin shirin hasken matasa. Amu alaikum salam, da muke tare. To Basir mai Basira, muna sauraron ka.
Mutumin da yake a karkara, kaga na birni ma an ce koma gona a fuskantar dare. To kawo kuwa ya kamata ka tsaya a gonar kai inda neman kuɗi ne. Abin da zai kawo ka birni daga zumunci sai karatu. Ina ganin wannan kowa ya zauna a mazaunin sa saboda su kansu na birnin so suke su samu madafa.
Gwere Basir mai Basira, da wakin tufa da kasu. Salih zan zaka maka suka ce wani abu.
Eh to eh ba abin da nake so na ƙarin buƙarin haske ne. Domin ban dire ba kai
ka tsaya da kai. Gwere kuwa.
So shi yasa nake so yanzu
ban dire. To ƙarsa. Muna sauraron ka.
To wannan matsala gaskiya matsala ce wadda ta dade tana cin mana tuwa a ƙwariya.
Haka.
So mafita kawai ni ana wa tunanin da kuma gugurumar yadda aka yi na rayuwa kamar da dai ce. Kamar yadda na zayyana da farko, ba za dai ka iya hana wannan matasan su shigo ba. To amma a ba su ilimi. Idan aka ba su ilimi, duk mutumin da ka ba shi ilimi, kasancewarsa mace ko namiji,
haka
to dole ne wannan mutumin ko baka ba shi aikin yi ba, shi ya san abin da ya kamata ya yi, ya san kuma abin da ya kamata ya guje masa.
Haka.
Domin shi ilimi shike shi ne jagora. Duk mutumin da ka gan shi yana da ilimi za ka ga ya san abin da yake yi. Sannan ya san inda in yaje zai cutu. Ya san inda yaje ba zai cutu ba. Ko irin wannan doka da kake gani ake yi. Za ka ga yawanci masu ilimi waɗanda suka san abin da suke suka yi karatu. Karatu na addini ko na boko. Za ka ga sun fi bin doka. Kuma za ka ga ba su da yawan fushi sosai. Amma duk mutumin da ya zama da cewa an hana shi wannan ilimin,
so ba abu na addini ba,
ba zai saurare ka ba, za ku taba daidaita
haka.
Mu koya za ka waye mai da kai ma ba zai fahimci ka ba. Shi dai inda ya sa hankalin sa din nan nan ya
mun dai sai ya kai
shi ya kai kuma karshe tashar na dama za ta kai
sosai kuma.
To idan muka ci gaba da haka gaskiya za a ce za a yi bata 15 bata gyaru ba. Idan aka matasa a ba matasa ilimi, idan aka ba su ilimi su sun san yadda za su gudanar da rayuwarsu.
Haka. To malama Amina Nasir, me zaki kara?
To abin da zan kara akai magana da yake ta aba matasa ilimi haka ne. Mafi akasari wasu matasan idan suka shigo binnin sun suna ganin su sun girma wani ma fa sa zai shi ai ya fi karfin ya koma makaranta. Gashi za a janyo su a ce su tafi makarantar ko ma a kai su din. Sai su ga wai su sun yi girman da ba za su koma makaranta ba to in sun koma makaranta su ce ma karatun za su ci. Ka gani? Sai gara su tafi suna bin gefe gefe karshe kuma in ba a samu sana'a kirki ban an gane wani a dauka.
Haji na fahimci ki a ba su tun suna da kuruce su.
Yawwa. Ai ka ga tarbiya ta yaro. Tun tana kana gida yaro yana kankanin sa. Yanzu kaman mu iyaye mata mafi akasari yaro in ya tashi ya dan yi laifi ka ci kaza kai kaza kai zagi dai gashi nan dai wani ma zagin wallahi in ka ji shi Allah sai ka dafe kanka wannan zagin kuma shi yake lalata
kuma uwa ce za ta yi wannan
uwa ce za ta yi wannan sannan wani uban ma in yayi magana yace ai abin da kike bai daidai ba to gaba ɗaya za ta dauki dokin zuciya ta ja shi wani kuma ya zuciya ya rabu da ita haka tarbiyar ya riga ta tafiya tana lalace musamman ma mu yaya mata yanzu baka bai yaron ka tarbiya ba gidan wani zai je to haka zai je shi ma ya haifu nashi yayan shi ma ya musu haka wancan ma ya haifa shi ma ya musu haka in an dora a haka ka gani gayya ta lalace kenan guda ɗaya ya bata goma to amma idan akwai tarbiya in akwai ilimi na boko da na arabiya duka yaran nan za su san me suke yi in ka ga yawa yaro magana ma zai wuya ya dago kansa ya ce zai mayamma amma yanzu yaro in dai ba shi da ilimi ba shi da lissafin da zai kai ka ne masa magana ma zai dawo maka da hannu ko kuma ya ce ma ya kai ba kai ka haife ni amma idan akwai ilimin yaro tun yana karamin wallahi ya san girman na sama da shi koya ko sallama akai cikin gida ya ga dai wannan babba ne zai ce ina wuni ina gajiya wani kuma babu ruwan shi ya kamata a ce mu iyaye mata mu daina yawan aibata ƴaƴan nan da wannan zagin da muke musu ya kamata a ce mu janye kuma sannan mu dinga tirsasa musu zuwa karatu makaranta dan shi karatun shi ma a makaranta ba abin da ba a nuna musu sun ka zo gida ka dora kaman yaro bai je makaranta ba ka bar shi a gida kuma sannan ka sa masa ido ko kuma kana son ya je ya maka tallan goro gyada masara tunda duk shi ne suke a samu kuɗi to kuma yaro maimakon ma koma so ɗayan ma in dai za a je ma tallan a samu ma ya je daga safe zuwa karfe 2 mana ai ya dan samu abin da ya
san
sannan kuma in ka tashi tura yaro sana'a nan karka tura shi nesa inda ba za ka san inda yake ba a kofar gida ma fa ana sana'a ana gyada da dan sauran abubuwa
cikin gida ma
a cikin gida kuma ana yi
inda an san kina yi za a aiko
mata yanzu mu wuraren mu in ka je ungo mu sai gida sai nuna ma wajen gida 6-7 inda zaka ga mace take taliya da manja da wake kar ka ga matasan da suke taruwa da ita da ƴaƴanta take yin sana'a a cikin gida
kun ga ba za a fita wajen
kaga ba inda za a ba mata da lokaci
haka
tunda su ƴan matan su suke murjin taliya ita kuma tana gindin murhun tana dafawa ga mangal dinta a gefe tana zubawa tana miƙawa
kuma goyo ga rayuwa ai a yi su
kuma in aka gama wallahi uwar tana gamawa maza maza ita ba fa yaran ba ita kanta uwar ta tafi makaranta
to ina ga yaran
ta tafi makaranta duk wannan sana'a da take ba ta hana ta zuwa makaranta da ta kai gejin agogo ta duba to ni fa na tashi zan tafi makaranta to kaga ya kamata a duba ilimin da sana'ar duk ba za su gagara ba in dai aka tsara
haka to tunda mun gano kamar akwai wasu al'umma musamman mata wanda suke ƙara tursasa ko su ja hankalin iyayen mu mata na karkara wajen cewa aiki ba ni yarki in kai ta birni wani irin kira zaki ga irin wannan matan da kuma mahukuntan da ya kamata a ce sun daƙi da wannan
to kiran da zan yi ga iyaye mata wanda za a zo a ce ba ni yake in kai ta binne za ta samu kuɗi na farko dai zan ce ni dai ba zan ba da ƴata ba abinda Allah ya hore min da ni da ita za mu samu a gida wakin da Allah ya riga ya tsaga zai ci abinci
haka
sannan kuma zan mata tambaya kin kai ƴar yarki ko kin kai ƴarki ko kin kai ƙanwarki ko kin kai ƴar uwarki sai ni zan zo in baki tawo ki je ki kai ko kuma a'a eh to zan baki amma hada min ita da yarki ki tafi
tare
abinda ake samu wa mu samu to ana in tayi maka zuwa dai ba ta ƙara dawowa
to sai kuwa
wanda yake kusa da kai ma in har ta san kuna mu'amala ba za ta je gurin shi ta ce ya bada danta dansa ba saboda ga magana da ka ga ya mata to kaga akwai matsaloli da yawa a daukan yaro ya tafi aikata tunda a ƙarshe yaron in an lalata shi ma ƙarshe ya zo ya gamu da wata cutar wadda baka sani ba tunda ana yin haka
kuma a dawo kauye kuma babu halin duba kula da lafiya
karshe ka da ka dinga jiya dan kai nawa aka yi ka gani kada aka zo kuma babu wanda zai zo kula da kai ya taimaka
maka
ya kamata masu unguwanni gaskiya su san su dinga sanin shiga da fitar
haka tsala shi ne bari mu ci gaba da daukar kira domin dai mu fita muke nima ko akwai masu shawari da su ba mu assalamu alaikum amma alaikum salam da muke tare
man do barka da kokari da kai da wani suna ta kokarin ba su soko da ba
haka
to Allah
ya kallai to have lies a yi muna ji kai mutane wajen masu unguwanni cewa wannan fa ba kona ne assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu
alaikum
to Ibrahim mai karfe ka san yanayin kiran kuma ka bar radio
hello kana jira
muna jin ka ka bar da radio har yanzu a kunne to kuma Ibrahim ba bakon kira bane kai gashi kuma dai ka bar radio a kunne assalamu alaikum assalamu alaikum Assalamu alaikum.
Assalamu
alaikum salam. Kai tsira muke tare.
Magana Umar dai da Daneji da kokun jaddade jami'i.
To Umar dan ina Daneji. Ina gudunmuwar ka.
Ina wa gudunmuwa ta gidan Radio Express zuwa inda zamu ce muku na farko sai dai godiya. Yanda muke ba da gudunmuwa a wato wannan harka ta bangaren wato daukan yara a tafi da su. A ce wato a yarkar yar ke kai. Sannan kamar yanda naji aboki aike ka tana magana cewa masu unguwanni
akwai hukumomi da suke kula da waɗannan din wanda idan har magana ta je hannunsu sukan kokarin ganin cewa sun kai mutum kotu an yanke mai hukunci idan ma kan ta samu sannan a ci tara idan
akwai ta
ci akai haka ya kamata su ma su dinga duba
a cikin wannan tsarin su a ce idan yanzu mai unguwa idan ka je gidan shi
haka
tun daga gida na farko har gida na karshe wanda yake in dai hurumin sa ne ya san waye a cikin gidan ya san mai gidan ya san ƴaƴan gidan yanzu in ka je baka kai takarda a sama hannu har in ba dan gidan bane ba yana kallon ka zai ce ba dan gidan bane ko kuma ma in yana tantama zai ce je ka zo min da wani daga cikin gidanku sai an zo da shi ya nuna cewar eh wannan fa na cikin gidan ne to kaga ku ai masu unguwanni suna da gudunmuwar da su akan wannan saboda ko yara ne suke la yawo a layi kana ganin su a zaune suna kallon giggirma suna kallon kowa sun san waye ke wucewa sun san waye na ciki sun san waye ba na ciki ba
haka
ya kamata su ma a ƙara ba su ƙwarin gwiwa kuma a janyo su a dada nuna musu wasu hanyoyin da za a dinga sa zakulo irin waɗannan mutanen da suke shigowa tunda wani idan ya zo fa ba wai gidan kowa zai je ba kawai yawo zai tayi abin sa
naje
in sabon gari yaje in ina yaje samu ya dawo to idan fa ya dawo kawai zai samu dan guri ne makale
inda zai kwanta
ya tafi gari ya
wani ko jikin masallaci
yawwa
ko dai
ko wani dan ɗan rumfar dabobi ce a wurin wani kofar gidan ko wani dan kewayen ɗan rumfar kofar gida irin mai rela din nan to an riga an kulle gida mutun zai fito ya zo ya gawaye zaka ga yaro ya shige ciki ya makale ya kwana to haka zasu tayi
makafin ka tashi da asuba ya tashi
tun yaushe ma shi karfe 4 ma ina ga shi ya bar gurin ya canja guri
haka
to ka gani
haka Allah shi ke assalamu alaikum assalamu alaikum
wa alaikum warahmatullahi
amma alaikum salam kai tsaye da muke tare
kai tsaye kuna tare da Ubaidillah Kubara Jahin Kwari Madobi
Ubaidillah Jahin Kwari Madobi muna tare da kai a cikin shirin
ina haka mutum Allah ya saka muku da alkhairi da wannan maudu'i da kuka dauko ne albarka kuna jin jira muku har kullum Ali shawara da zan baya a dukkan da kauye gaba daya gaskiya ta kamata mu a yanzu a nan ma da kuka ganin mu da muke a karkaran wallahi inna ma maganar muka ga mutum ba ko ko a mashin ko a keke ko a mota gaskiya muna yi mai tunani in muka ga zai tsaya ita ya zo ba kunta gaskiya muna mai tambayoyi ma tukuna
sai yan committee ne suka kama wannan wanda ya dauko tukunya suka ce ina ka dauko tukunya alhali me ma gidan bayana ba ya zama an kama shi wanda ya shiga ya dauko wannan tukunya amma ba san ma waye mai tukunyan ba yayin da cewa ake ga gidan nan a duk gidan nan ya fito da shi so kai kuwa in har za
a tukunya da abinci ko ko ba
tukunya ko
ba
bangon suke yi ba yana to in har ko kaga za a ba su hadin kai to hakika da
za ka ga
za mu kuma wannan al'amari na rashin domin wani akwai wadda shi Allah bai halicce shi mai aikata laifi ba amma zai iya aikata laifi a lokacin da yaga an yi saki amma an ba a yi sake ba har abada
ba zai yi tsoron aikata saboda aka kama shi
to kaga irin waɗannan wadda ba su da zuciya aikata laifi kaga wannan duk za a binne
to kaga zuwa nan
da jama'a unguwa da jama'ar karkara ba waɗannan ƴan committee din hadin kai kuma su goyon baya 100% tunda aiki ne suke aiki na sakai kuma aikin nan muna ganin alfane shi
so
dan haka mu ba su gudumawa duk abinda suke bukata iya karfinka a ba su gudumawa ta hadin kai da kuma kayan masarufi wanda su gudanar da ayyukan su
haka malama Amina cikin ɗan sakanni kadan ba lokacin ma ya cinye gaba daya wani irin kira zaki karin haske ga
ni dai kira na baya wuce da iyaye dai
iyayen dai
mata matan dai
na karkara
gaskiya ne
akula
na birnin
nan na birnin to aikin san da mu da yake kwararowa shigowar su
haka ne da karkara har ma na birnin iyayen dai jan hankalin da zan mu iya ya kamata a ce mu faso ƴaƴan mu wannan fa abin da muke cewa mu tura su ba fa san su muke ba ko ba gaskiya ba fa san su nake yi ba in kana son danka ya zauna kusa da kai
ka ba shi ilimi
kaga shigar sa ka ga fitar
haka
da wa yake mu'amala da wa yake yawo
aiko
to ka bare ka je ka kai shi ka tura shi baka san me yake yi ba jan hankalin da zan yi mu daina kwadayin wannan abin da yake shi fa arziki na Allah ne
haka
idan Allah yayi zaka yi shi kana cikin karkara kana sana'arka Allah zai sa maka albarka a ciki
haka
amma Allah ya baka nauyin ka rike yaron ka kula da shi ka tura shi baka gudun to rana goma me zaka ce kai naka iyayen haka suka maka
lalle fa kam
haka haka suka yi maka
kwarai kuwa
har suka girma har suka yi maka aure ka zo kuma kai ma ka haifa to shikenan kai da suka haife ka ai ba su kika ba kuma ko kuna da yawa a gidanku haka dai Allah ya sa ya taimaka suka rike ku har aka maka aure amma ka zo ka haifi na
haka yake to muna godiya kwarai da gaske malama Amina Nasir Usman Gama da kuma malam Salisu Muhammad manager mai sharhi kan al'amuran yau da kullun da ku kasance a cikin shirin namu na hasken matasa na wannan rana muna godiya ga Zainab Nasir Ahmad wato shugabar wannan kungiya ta USPS da kuma wannan gidauniya ta Aminu Magashi Garba haɗin gwiwa da wato cibiyar bincike da kula da lafiyar al'umma wato CHR mun gode kwarai da gaske da gudunmuwar ku a cikin wannan shiri masu sauraro ya kashi abin da zamu kawo muku a cikin shirin na cikin matasa na yau haka a madadin dukkanin wanda suka taimaka shirin ya zo gunku musamman Bilal Amin da Sadiq da ku sunana Suleiman Musa Mere nake cewa mu kasance a mako mai zuwa wassalamu alaikum.